أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إلهنا سبق علمك بالمعلومات وجودها، وأهاض اقتدارك بالكائنات فلم تتعد حدودها، ظهرت حتى غار عليك العارفون، وبطنت حتى تحير فيك المحققون. تعاليت ألوت الإدراك كما تنزهت الرس الإشراك، فقلوبنا إليك سائرة وأرواحنا في جمالك حائرة. صاحبتنا بلطفك قبل الظهور إلى عالم الشهود، وقومتنا بروح اسمك الودود في مراتب الوجود. لك الحمد عدد ما كان وما يكون، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا حق يا مصدر كل حق، يا نور يا منتهى كل نور، نسألك نورا من عندك تذهب به عنا الظلمات المانعة من الدخول وعقبات الحجب القاطعة من الوصول. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل صدق الله يأتي الله يا إيقسيا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا كبي حنيا كتفرك النبي إبراهيم عليه السلام حنيفا وتتكي مديديتيا منتي أنت حنيفا yana nufin wanda ya karkace daga subulul fasadi. Wa ma kana minal mushrikina, kuma annabi Ibrahim alayhi salam bai kasance daga cikin mushrikai ba. Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umurni, idan su alul kitabi banu isra'ila, bayan duk wannan abin da aka yi da duk wannan kissoshin da aka basu da duk abin da aka ga musu, wanda har a ƙarshe aka kai na tahajji, كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وأتان أكا شيء مصر كزوك في تودع التوراة إن قتياني أزو أبودي أغني تو سنك زواد التوراة سبودي كما سنك إيماني. تو الله سبحانه وتعالى يتي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم تو كيكا تيكا يدد الله shikenan kai kace kai ka yarda, tunda su sun ki yarda, su ba su imani ba, kuma su ba su kawo at-tauran ba da ake musu tahajjin. Kun sadaka Allah, kace Allah yayi gaskiya. Anan kila za a iya cire hukuncin koko malaman da suke ganin cewa an yi karatun Al-Qur'ani an gama a ce sadaka Allahul Azim, to suna ganin
sun samu hujjan fadin haka daga wannan aya. Wato wannan aya inda manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi, Allah subhanahu wataala ya mishi umurni da yace Allah yayi gaskiya saboda Allah ya kawo maganan sa daga alqur'ani. To shi yasa in aka karanta alqur'ani, in aka zo inda ake so a tsaya sai a ce sadaqallahul azim. Ko da yake babu wani nassi kai tsaye wanda ya nuna cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sadaqallahul azim idan yayi karatu ko yana cewa a ce. To amma dai malamai suna ganin cewa wannan ayan shine hujja. Abinda ya zo a cikin nassi, wata rana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ga sayyidina Hassan da Husaini yana cikin khutba ko ko yana kan minbari, sai ya sauko ya je ya dauke su ya rike su ya sumbace su. To shine da ya dawo ya hawo minbari yake cewa sadaqallahul azim, inna min amwalikum wa auladikum fitna, ko inna ma amwalukum wa auladukum fitna. Yace lallai dukiyanku da kudadanku fitina ne gare ku. Watan abinda ake nufi da fitina anan, watan daukan hankali, abu ne wanda yake dauke hankali. Watan sayyidina rasulullahi ya ga wadannan yaya ya sun sa sai da ya sauko daga khutba ya je ya dauke su ya sumbace su, sannan ya ci gaba da khutban da yake yi. Sannan kuma ya zo kamar yadda muka sani a shahararren hadisin sayyidina Abdullah ibn Mas'udin, ko wanda yake gayanan a cikin dukkan sahiha, wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya karanta masa qur'ani, yace ya rasulullahi akra'u alayka wa alayka unzil, yace inna ma uridu an asma'ahu min ghairi, ya fara karantawa a suratul nisa'i har sai da yake fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu fala yaktumuna Allah haditha. Akace sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rikace masa hasbuka 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 wa kanat aynahu tajma'an sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sura ka dai wannan sunan abun da suka fi inganta daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yana fadi a domin dakatar da karatu. Amma kuma malamai dai har yanzu sun dogara cewa wannan qul sadaqallahu zai iya zama madogaran wanda yake ganin cewa an gama karatu yace sadaqallahu alazim Allahu alam. Fattabi'u millata ibrahim hanifa, ku bi tabarkin annabi Ibrahim. Tunda ku Yahudawa kuna cewa ku jikokin shi ne, ku Nasara kuna cewa jikokin shi ne, kuna cewa kakanku ne, kuna alfahari da shi, to ku bi hanyar zamana. Ko ko kawai za ku tsaya akan ku jikoki ne, ba za ku bi hanya ba. Shikenan kawai dan kana jikan bawan Allah, dan kana jikan manzon Allah, dan kana jikan Khalilullahi, shikenan ka tsaya baka bi hanyar Khalilullahi ba, kuma ka ce au jikan takarka ga Khalilullahi zai maka amfani, ba zai maka amfani ba. Fattabi'u millata Ibrahim, idan har kuna son watan jikantakar ku ga annabi Ibrahim yayi maku amfani, to ku bi hanyar shi. Wama kana minal mushrikina, kuma annabi Ibrahim alayhi salam bai kasance daga cikin mushrikai ba, kamar yadda muka ce kullun Allah subhanahu wataala ya kawo kissan annabi Ibrahim sai ya ce wama kana minal mushrikina, saboda wallahu alam suka ce saboda kissan can na suratul adami, ko haka zalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinina. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون انني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. Kaga anan ma sai da ya tabbatar wa ma ana minal mushrikin, wannan ayoyin dai malamai suna maganganu masu zurfi kwarai a cikin su. To wannan abin da annabi Ibrahim ya yi na cewa ya ga kaukaba ne yace hada rabbi, ya ga alqamara bazigan yace hada rabbi, ya ga ashamsa bazigatan yace hada rabbi, hada akbar, saboda kada wannan ya sa ma mutane shubha su ce annabi Ibrahim ya taba ce ma wani Allah hada rabbi. To duk in Allah ya ambace shi sai ya ce a tabbatar fa shi muwahhidi ne, cikakken muwahhidi, bai taba kasancewa cikin mushrikai ba. Shi yasa ko lokacin da babansa yake sa masa koko baffansa, a kaulin mafi yawan malamai ko suna cewa azara ba baban shi bane, shi yasa Allah ma yake izkala li abiha azara a tattakhidu asnaman aliha, wannan kawai izkala li abiha azara hujja ne cewa azara ba baban shi bane, ko ba haka ba, ko inji malamai suka ce dan da baban shi ne da dare ce izkala li abihi, ba bukata a ce kuma a baban shi wani. Sai an kaji ka ce an ce ina babanka wane, to ba baban bane, ko ina babanka wane, to ba mahaifin bane, in mahaifin ne sai da ake ina babanka kawai, ko to zo daga tunda kaje Allah ya ce in kare li abiya azara to azaran ba shine baban ba tarahu shine baban sa so daga ala kulli halin dai azaru din ya kasance yana sa mishi kalle kamar yadda muka sani yana fita da tallan yayi saboda ladabi da biyayya to amma kuma in zai yi tallan sai ya fadi gaskiya ba zai sai abin da zai cutar da shi ba zai amfane shi ba to haka dai annabi Ibrahim alaihi salam bai kasance cikin masu hada Allah subhanahu wataala da wani Allah cikin bauta ba na إن أول بيت وضع للناس هو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce farkon inna awwala baitin lallai farkon daki wudi'a linnasi wanda aka sa ma mutane aka aje ma mutane lallazi bi bakkata lallai shine wannan wanda yake bakka ko ku a ce makka mubarakan wanda yake yana cike da albarka wa hudan kuma shi shiriya ne lil alamin ga dukkan talikai ana inna awwala baitin wudi'a linnasi malamai sun yi maganganu anan shi daga cikin siyakin ma mutum zai dauki wani karatu saboda Allah subhanahu wataala sai ya ce inna awwala baitin wudi'a linnasi to yana nufin ba mutanen suka gina ba ko inna awwala baitin farkon daki ko gidan da aka aje ma mutane to ya nuna ba mutanen ne suka aje akwai wani wanda ya aje musu saboda aka ce bala'iku ne suka fara gina dakin Ka'aba cin kafin halittar annabi Adamu alaihi salam to dai abubuwa da yawa sun faru daga baya dakin Ka'aban nan annabi Adamu alaihi salam ya jaddada bina'in shi bayan ruwan tsufana ya tafiyar da sashin shi mai girma annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda zamu karanta shi ma ya zo ya jaddada haka dai an dinga jaddada bina'in sa har bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma an yi itida'i ga haram ga dakin Allah subhanahu wataala Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ko lokacin da yazo ya kawo masa sayyidina Abdullah ibn Zubair hari shi ma ya itidadi ga wani sashin dakin Kaaba shi ma an ƙara jaddada bina'in sa sannan kuma daga baya akwai lokacin da karamitsa su ma suka zo suka ishalin wuta a dakin Kaaba shi ma dai an jaddada bina'in sa haka malamai suna cewa an jaddada bina'in sa so 7 wasu suna cewa so 12 ma wallahu a'lam to farkon dai gidan da aka aje mutane daki da aka aje mutane dan bauta a bayan ƙasa shine dakin Kaaba wanda ake cewa dakin Allah baitullah ko baitullah wato dakin Allah wato an ce Sheikh radiyallahu anhu ya taba wani hiwar da wani mutum ko a cikin a kusa da dakin Kaaba din suna zaune yazo yana magana kan maganan istiwa'i cewa Allah subhanahu wataala yana zaune a wani waje ga inda yake yana kaza irin wannan dai fahimta shine yace to yace to wannan al'arshi da ni da kai duba mu gani ba amma dai akalla da wannan dakin da ke gaban mu da kuma taguwa su duka mun gan su to can ga Allah subhanahu wataala yace na qatallahi wasu quyaha ko ita taguwar ta Allah ce to wane ne ya taba ganin Allah subhanahu wataala wal yazu billahi akan wannan taguwa koko baitullahi wane ne ya taba cewa bari ga baitu dan da jin baitu can arshi ma aka ce to ga baitu ma gaba daya ai da jin baitu ya kamata inda misali aqidar irin ta wannan bayanan ne shikenan sai a ji a bude baitun ana neman mai baitun a ciki ko ba haka ba to duka dai wannan ramzi ne Allah subhanahu wataala ya aje a bayan kasa domin hada zukatan al'umma domin zukatan halittan Allah subhanahu wataala gaba daya mutane su zama sun fuskance shi su zama gaba daya an hada su waje daya wudi'a linnasi lallazi bi bakkata lallai shine wannan wanda yake bakkatu an ce abin da ake nufi da bakkatu shine daidai wajen da dakin Kaaba yake watan daidai malamai wasu kan ce bakkatu shine makkatu suna ma dogara da ka'idojin ilmul makharij yace baka ga cewa da ba da ma alar ayari a ilimin watan makharij ilimin da ake ce ma phonetics ai mafitan su guda ɗaya ne duka daga labba biyu suke fitowa so da haka duka abu ɗaya ne yana nufin dai wannan wajen bakkatu shine makkatu wasu kuma suka ce a'a bakkatu kamar yadda nace shine daidai inda Ka'aba take to amma kuma da kasanta har zuwa karshen kasan bakwai da samanta ma kuma har zuwa baitul izzi duka wannan wajen shi ake cewa bakkatu wannan saitin sauran kuma makka gaba daya ake kiranta makkatu wallahu a'lam to wannan dakin wanda take bakkatu to ita ce farkon dakin da Allah subhanahu wata'ala ya aje ma mutane mubarakan Allah subhanahu wata'ala ya sanya kuma wannan dakin mai albarka mata an ce baraka kalmar mubaraku ya samo asali daga madda da ake ce ma baraka baraka tsugunawa kenan wani abu ya zo ya duka a wani waje to in ka lura shi kanshi annabi Ibrahim abin da yake ga ma Allah inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ko ya ubangiji ga nan nazo na sa wasu daga cikin zuriya na a wani wajen da ko an yi shuka baya fito ba shuka a wajen waje sahara amma sai yace faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim to tunda annabi Ibrahim alaihi salam yayi wannan addu'a can kuma Allah yake cewa wa'adantu nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir ثم ليقضوا طفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله زوا كرشي سي يزما دكان زكاتان حلتا هنكلن سو yana tafiya wajen wannan mantika lidarajati har ruwa duk duniya ba inda zaka je kai tsarabar ruwa amma shi wannan wajen har ruwan wajen jarka ake sayen shi saya da kuɗi jarka a tafi da shi sauran duniya ruwan wajen ko kaga riwajin gairi zirkin ne wuri ne wanda yake ba shuka a wajen sahara amma sai gashi saboda albarkan annabi Ibrahim alaihi salam albarkan da Allah ya sa a wajen sai ga ruwan wajen ruwan wurin da yake sahara ne ba ruwa ana neman ruwa da za a sha ma za a shayar da yaro ɗaya jariri an rasa sai gashi ruwan wajen ake diba ana kaiwa duk duniya kuma ba a taba cewa ya kafe ba ko kuma sannan can ne kawai ake zuwa mutum kowa yana Allah Allah ya sayo komai abinda in ka zo a kasuwan da runku ma akwai sai ka kaje kana kokarin sayowa ka zo da shi kasanka saboda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mubarakan wannan albarkan kuma komai ka kai wajen tallafe ka ci riba ko menene mutum ya dauka in Allah ya da in ya kai wajen zai saida sai ya siyar sai ya ci riba saboda mene saboda wannan mubarakan din da Allah subhanahu wataala ya riga ya sa wajen ya zama saboda ko da Petir ko ba Petir wannan waje ne mai albarka waje ne mai arziki kuma sai ya dawwama da wannan arzikin wa hudan lil alamin kuma shari'a ne shi ga dukkan talikai watan al insu wal jin azzaqalain dukkan mutane wannan wajen bayan albarkan da yake dauke da shi kuma shari'a ne gare su shari'a dan mene a shari'a zuwa ga aljanna ko saboda hadisin man hajja falam yarfut wa lam yafsuk kharaja min zambihi ka yawma waladatu ummuhu ko mutumin da yayi haji bai yi kalman batsa ba bai yi aikata abin da yake fasikanci ba zai fita daga zunubin sa hadisin muslim ko kaman yanda ranan da mahaifiyarsa ta haife shi kaga duk mutumin da ya fita daga zunubin sa kaman yanda ranan da mahaifiyarsa ta haife shi ba abin da ya rage kuma sai tafiya hanyar aljanna watan an bude mishi kofar tafiya aljanna kenan saboda duk mutumin da yake neman hanyar Allah subhanahu wataala ga hanyar Allah nan subhanahu wataala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata an ce a hadisi an tambaye sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mani daki ne farkon dakin da Allah subhanahu wataala ya samar a bayan kasa aka ce dakin Ka'aba aka ce bayan nan fa aka ce sai baitul maqdis aka ce kwana nawa ne tsakanin su ko shekara nawa ne au kan bainahuma qala 40 aman malabai suka ce ba ana nufin 40 aman daga wannan yin farkon bane wato wudu'a lin-nasi na farko wanda mala'iku suka yi ana nufin 40 aman tsakanin wadin da annabi adamu alayhi salam ya kara yi wato ajewan annabi adamu alayhi salam da kuma aje baitul maqdisi wanda shi annabi adamu ya kara yi domin shi ma baitul maqdisi wasu malamai suka ce annabi adamu ne ya fara aje shi kafin annabi sulaiman alaihi salam yazo shi ma ya kara tashidin bina'in sa kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam shi ma yazo ya tashidin bina'in dakin kaaba wallahu alam ala kulli halin dai farkon inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da abauta masa shine wannan wajen kuma kamar yadda muke cewa daga hikiman Allah sai ta iktida'in wajen ya zama matattaran alqiblan al'umma kuma watan tsakiyar duniya duk inda mutum yake a duniya nan wajen kaman watan center ne markaz ne na duniya gaba daya wallahu alam fi ayatun bayyinat بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيه آيات بينات ونحن تأكي أن الله سبحانه وتعالى آيو يا بينا لو أتكنش مقام إبراهيم كما الله سبحانه وتعالى يقول تكتكين آيو يا wurin tsayuwan annabi Ibrahim alaihi salam wannan yana da cikin watan gwanintan da ke cikin harshen larabci wannan kalmar nan maqamu tana nufin inda aka tsaya amma inda za a yi makalmar mimin harafin mimin damma a ce mata muqamu sai ta koma inda aka zauna ina fatan mun gane ita ce kalmar daga qama ya qumu amma ga ce maqamu da fatul mimi to inda aka tsaya kenan amma ga ce muqamu to inda aka zauna kenan ya ala yasriba la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awratun wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara wa walau dukhilat alayhim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira walaqad kanu ahadullaha min qablu la yawalluna al-adbara wa kana ahadullahi ana da alaka da gidan to an rusa gidan la a rusa lakin sayyida khadija makewayi aka mai da shi kuma da sani ba wai dan al'afarun nabawiyya dan abubuwa ne sanannu duk inda abubuwan suka faru duk abin da kaga ya tsira ba yanda za a yi da shi duk abin da kaga ya tsira wanda ya jingina da sanannu ya ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi wai kuma dalili ana tsoron shirka to ga Allah shi ubangijin da ake makishin ba a san ai mashirkan misali saboda shi subhanahu wa ta'ala shi da kanshi ne yake ga buga fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahima wato wurin da annabi ibrahim alaihi salam ya tsaya shine aya ga can cikin baqara inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki wa qala nabiyyun inna ayata mulkihi an yati yakum tabutu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhul malaika fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhul malaika mun kula fayan kuwa ayan annabi da abin da yake nuna annabcin wannan annabi shine zai rika akwati zai rika zuwa muku a cikin akwatin akwai sakina wato na tsohon zuciya aka ce shine nasaran ku duk inda ya nufa za ku yi nasara a yaki abin da yasa haka kuma akwai wasu ragowa abin da iyali ba ma annabi Musa ba baqiyatu mimma taraka alu iyalin annabi Musa da iyalin annabi Haruna suka bari wasu ragowan kayan su aka ce sandan annabi Musa ne da gudan ce ko ne me da yi ma taraka alu Musa ne wa alu Haruna ba ma ma taraka Musa wa Haruna wa Haruna to baketu me ma taraka alu Musa wa alu Haruna amma ka ji dan girman shi tahmiluhul malaika mala'iku ne ke dauke da wannan akwatin dan girman akwatin saboda akwai baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna a cikin shi kuma Allah ya sa wannan abin ya zama shine ayan annabci shine alaman annabcin annabi to waye kai Allah kishin uluhiyar sa waye kai Allah kishin a hada shi da wani a cikin bauta to kuma Allah mai kishin uluhiyar sa da shine ya kaddara ya tsara abin a haka ko ga sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne dukan mu dai mun sani yanda idan aka ce gashin kansa dandan karba suke yi wannan ya sami ɗaya wannan ya sami ɗaya wannan ya sami ɗaya in suka samu kuma su je su adana sai wane da wane suke nuna ma in za su rasu kuma su bar wasiccin shi a hannun zaɓaɓɓe daga cikin almajiransu ko mukusantansu filin gashin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dai duka abubuwa min al-asarin nabawiyya wanda yake in aka dinga lissafawa ba za a tsaya ba komai da komai da ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina aka bar waɗannan karatun ne za a ɗauka a je a adana sai wane da wane ake nuna ma in aka ce wannan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su adana sai sun zaɓi mutum ko ciwo ya gagari likita a zo a saka wannan tufafin a ruwa a ba mara lafiya ya sha ya warke hadisi a sahihu muslim ɗan uwa ko in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a wani dan kwano a balla bakin kwanan a adana saboda ba wanda zai taɓi wannan bakin kwanan sai zaɓaɓɓen mutum ko ko a je a ɗauke kwanan ma a ɓoye sai wane da wane za a riƙa kira zo kaga kwanan da manzon Allah ya sha ruwa kaga ta inda ya sha kai ma sha sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke aikata wannan to kuma sai yanzu wani ya zo ya ce maka a ai asarun nabi shirka ne kaza saboda haka dole ai amsun su anya ko sayyidina Umar ma da aka ce ya sare itaciyen da aka yi bai'atu ridwana a karshen karkashin ta ai sayyidina Abdullahi ibn Umar ya ce ba ita ya sare ba ya sare wata itaciya ce ita din ya barta dan sai wane da wane su gane ta ita yace ni ina nan na san ta ba ita aka sare ba wata itaciya daban ce saboda yan uwa lallai asarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba kayan wasa bane wannan yana daga cikin abin da ya sa mutanen Turkiya Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkatar musu wato ya albarkanci lamarin su domin fasi wasa da asar din manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba wani wuri suka ware musamman ko inda ake ce top copy ko idan suka dauko kayan daga Madina a lokacin gashin sayyidina Rasulullahi ko wani abu to in suka zo da brush din da suka sa suka goggoje da kallon da suka sa suka goggoje da ruwan da suka zuba sai suka haka wata rijiya ta musamman ba za a zubar ba su ma sai suka haka wata rijiya ta musamman sai su rika zuba ruwan in tufafi ne aka zo aka goggoje dan ba za a ce aka wanke tufafin ba sai dai a wanke ruwan da tufafin ko to in aka wanke ruwan da tufafin to ruwan ba za a zubar da shi ba sai a ɗibi ruwan a zuba a cikin wannan rijiyar ta musamman da aka tanaje ta saboda wannan manufa girmamawa ga lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ganin wannan ruwan ya tantanta a ihraqin shi a watsar da shi duka wannan shine abin da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta ko fiye da haka ma na girmamawa in dai har sahabban sa tsira da amincin Allah saboda a gare shi suna dandance ta kakinsa su shafa a fuskansu da cikinsu suna shan bawalinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam da rasulni yace wannan hadisin ya cika dukkan sharuɗan Bukhari da Muslim sai kaga sai a ce ba duk wannan abin da waɗannan mutanen suke su ba su ma kai ba in aka kwamanta da abin da mutanen Turkiya suka yi ga asarin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi to saboda haka dole ne dai a girmama asarin annabawa domin Allah subhanahu wataala ya girmama fi ayatin bayyinatin maqamu ibrahima daga cikin wannan ayoyin Allah ya zabi maqamu ibrahima wurin tsayawan annabi ibrahim wa man dakhalahu wanda ya shiga cikin baitullahi alharam kana aminan to ya zama amintacce anan malamai sun yi maganganu wai suka ce wa man dakhalahu kana aminan ana bada labari ne duk wanda ya shiga to amintacce ne to amma labarin yana nufin a baya ba yana nufin a gaba ma duk wanda zai shiga shi ma ba zai zama amintacce ba a gaban su wa suka ce a'a wa man dakhalahu wanda ya shige shi da zuciya daya da niyya da niyyan Allah ya nufa da zuciya da to kana aminan min azabil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da shi ranan tashin kiyama ba mafi yawan malamai suka ce a'a ba abin da ake nufi ba kenan jumlar jumla khabariyya ce uri da biha insha wadan jumlar ta zo a matsayin labari amma ana nufin umurni ne kaman kan al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat kaga anan jumlan tana bada labari ne matan banza mazan su mazan banza matan kirki mazan su mazan kirki ba ina nufin cewa duk matar banza dole mijinta namijin banza bane a'a ba ga daraballahu mazalan lil ladina amanu imra'atu nuhin wa imra'atu lutin ko الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط عفوا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين saboda haka ashe zai yi mijin kirki matar su zama matar banza zai yi matar kirki mijin ta zama mijin banza ko wa zalaba Allahu matalan alladhina amanu ra'ata fir'auna ko in qalat rabbi ibn li indaka baytan fil jannati ونجني من فرعون وعمله اشي كاغا زي يما تركركي كزما ماتر ميجن بنزا تو سو داك wannan alhamisa lil khabithina ashe ba labari bane umurni ne to haka wannan ayan ita ba man da kalahu kana aminan ba yana ba da labari bane khabarun ne urida bihi insha'un ana umurni ne kada ku amintar da duk mutumin watan ku amintar ba kada ku amintar da duk mutumin da ya shiga cikin baitullahi alharam duk mutumin da ya shiga dakin Allah to ku amintar da shi kada ku yake shi kada ku kashe shi kada watan a yake shi kada a cutar da shi inda ya riga ya shiga nan da tsira banda idan ya zama hukuncin haji ya kama shi misali mutum yayi kisan kai sai ya gudu cikin harami anan kan mafi yawan malaman mazhabobi gaba da sun tafi akan cewa ko a harami yake a jawo a kamo shi a fito da shi hindu aka kashe shi shi kuma Abu Hanifa ya ce a'a ba za a fito da shi aka kashe shi amma abinda za a yi masa kiwon talalani a bar shi da yunwa a kiba shi abinci a muƙafa'an shi a yi tafin shi duk inda ya je zai ci abinci a hana shi inda ya je zai zauna a hana shi zama a hana shi sukuni dai har sai yunwa ya kore shi ko dai yunwa ya kashe shi a cikin haram din ko kuma yunwa ya koro shi hindu sai a bi shi a hindu a kashe to dai wannan dai matsala ce ta sabani mai tsawo tsakanin malamai sun yi maganganu da yawa to amma dai sun yi itibari cewa abin da ake umarni shine a amintar da wanda ya shiga baitullahi haram amma lil asafi shadid wannan daular da ce wannan abin da rashin kula da asarin manzon Allah tsira da hanci Allah tabbata gare shi ita tare ne wasu malamai wanda waɗannan malaman su suka je a hijira na da shekara 1400 daidai suka shiga ɗakin Allah harami ana cikin ibada wato shekara kamar 34 da ya wuce 1979 suka shiga wannan ɗakin Allah ana cikin ibada suka kulle kwanaki suka dinga shahadantar da mutanen da ke ciki dubban mutane suka yi ta kuma da sunan malamai babban malami ne in fact babban malamin nan na Saudiya na wannan lokacin shine malaminsa wanda shi yake nemo masa ma taimakon kuɗin da zai lamurranta na rayuwa da duk da'awansa sunan mutumin da ya aikata wannan Juhaiman al-Utaibi Juhaiman suna kalama mutanen Shi'a wai a rika cewa in Shi'a ne sab ko ne kala zaratin ba in Shi'a bane Juhaiman shine ɗaya daga cikin manyan almajiran Ibn Baz su suka aikata wannan abin su ne manyan malaman Saudiya a wannan lokacin su suka aikata wannan abin to amma saboda dai irin namu ne ya aikata haka dinga koyewa a ƙarshe ma aka makalama kuma shi Juhaiman shi kuma wanda suka zo daga baya su Safrul Hawali wanda shi kuma Safrul Hawali shine malamin Usama bin Ladin to shi Juhaiman shi ya tarbiyanci su Safrul Hawali su kuma Safrul Hawali su suka tarbiyanci su Usama bin Ladin to haka dai sirk din take tafiya to wannan Juhaiman al-Utaibi din shine wanda ya shiga haram ya keta hurumin haram din da yake a sarkin Saudiya Allah ya saka mishi alkhairi ne wannan lokacin ya shiga damuwa kwarai ya shiga damuwa wanda ana ganin cewa wannan abin ma yana cikin abin da ya samu shi ciwon zuciyar da ya zama dalilin wafatin shi a rayuwarsa saboda damuwan da ya shiga na wannan abin da aka aikata ala kulli halin dai wannan itida'in ya faru karamita ma a baya to karamita su ba shakka in Shi'a ne Shi'a batiniya ba Shi'a isna ashariya ba Shi'a ismailiya wanda yake ma in ka bincike su ma za a ce ba ma musulmi bane aslan to su ma ba shakka sun taba zuwa tarihi sun yi irin wannan ihtida'in a dakin la Allah sun shahadantar da al'umma musulmi wanda suke ibada da sauran irin waɗannan Allah ubangiji ya kare mu ya ci gaba da kiyaye hurumin dakin sa kaman da halahu kana aminan walillahi ala nasu hijjil bait Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya akan mutane dole su hajjanci wannan dakin watan in an ce hajja je zuwa ga dakin domin aikin haji wannan yana nufin cewa aikin haji farilla ne wato yana cikin abin da ayoyin da suke nuni da farbancin aikin haji ko da yake jamhurin malamai banda Dawud al-Zahiri da wasu NAA ku sun tafi akan cewa farbancin aikin haji ala tarafi ne wato ba wai nan take daga lokacin da ka sami iko kawai dole sai ka tashi ka tafi a'a sai kana da iko kana da comment amma ga jinkirtan Allah ba ni iko ba da zani in baka je ba badi to ba ka da zunubi sai mutun ya rasu misali kafin badin amma yana da niyya in ya samu sarari zai je bayan wasu shekaru sai bai sami sararin ba amma kuma yana da kuɗi yana da hali yana da duk abin da ake bukata na istita'a to irin wannan in bai sami zuwa ba ba ya da zunubi a rashin zuwan shi shine bambancin wato abin da aka ce farilla ne alal tarahi da farilla alal fauri idan aka ce abu farilla ne alal fauri to dole mutun ya yi shi nan take in bai yi shi nan take ba lokacin ya fita sai ya bai samu yayi ba to yana da zunubin wancan abin da bai yi ba saban sallah lokacin da ya fita mutum bai yi ta ba kaga yana da zunubin wannan sallan da bai yi ba inda zai mutu a wannan lokacin yana da himlin wannan sallan da ta wuce bai yi ta ba inda yana da iko yana da magdira nan aikata ta dalilin malamai da suka ce farbancin azumi a aikin haji ala tarahi ne shine wannan ayar walillahi ala nasi hijjil baiti sun ce ta sauka ne a shekara na biyu bayan hijira amma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam bai yi aikin haji ba sai a shekara na goma zai a ce ai lokacin akwai yaki tsakanin musulmai da to amma an yi sulhul hudaybiya tun a shekara na shida to kaga bayan sulhul hudaybiya sai aka kara shekara uku kafin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin haji wanda ita ce hajjatul wada'i ita ce kuma haji kwara daya wacce manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi da kuma ayan wa'adin fil nas bil hajj na suratul hajj ita kuma ta saukacin a makka ne amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurni ko da yake wasu sun kawo wata fatawa gariba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai abin da yasa bai kara yin hajji bai je hajjatul wada'i saboda kafin manzanci yayi hajji sau biyu koko kafin hijira akon yayi hajji sau biyu to dalilin haka to amma dai wannan magana ce wanda take gairu mu'tamada domin duka wannan hajji in ma an yi to lokacin hajjin bata zama farilla ba ba ai umurnin wa'adin fil nas bil hajji ba dan haka bata zama farilla ba kamar yanzu misali yaro karami ne yayi aikin hajji in yaro karami yayi aikin hajji yana da kyau ba laifi abu ne da ake so kuma yana da ladan aikin hajjin Allah zai aje mashi iyayensa koko kamar yanda manzo hadisi yace kai kuma uban ko ke uwar ke kuma kina da lada shi yana da hajjin ke kina da lada amma kuma wannan bai dauke mashi hajjin musulunci ba wanda aka ce wa hajji baitullahi ne in ya zama ya balaga dole kuma ya kara komawa yi wannan hajjin domin wancan yayi abin da bai wajaba a kansa ba yanzu bayan balaga ne ya zama ya wajaba a kansa to dan haka idan aka ce mutun yayi aikin haji kafin Allah ya shar'anta haji to ai shikenan yayi haji amma bai hajjin da musulunci ya wajabta ba walillahi ala nasi hijjil baiti dole su hajjanci wannan dakin man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya sami iko anan malamai sun yi maganganu da yawa mun sani an zo an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce menene iko yace azzadu warrahila guzuri da abin hawan da zai kai ka to amma dai an yi maganganu da yawa musamman a mazhaban malikiya an yi tafasil kwarai da gaske a cikin matsalan wato menene iko wanda a ƙarshe ma dai fatawa da Imam Malik ya tsaya akai shine iko ga mai aikin haji shine ya zama yana da lafiyan da zai iya takawa ya tafi kuma yana da karfin da zai iya koda kwadugo ne akan hanya to shikenan ya zama cikin manista za a ilayhi sabila ko kuma lafiyan da zai iya takawa ya tafi ba ana nufin dan har guragu ma suna zuwa haji wani bawan Allah da cikin malaman mu a ƙasar nan an ce mahaifinsa ya fita zai je haji ya tsaya a wani waje sai ya ga wani ayarin aikin haji ya ga hadda makaho da gurgu a ciki ya ce alalle zama bai gan mu ba makaho ma ya tashi zai je haji ga gurgu shi ma ya tashi zai je haji to ina ga mu da Allah ya ba ni'imar lafiyan kafa din da idanu a ta wannan tun a lokacin da ake zuwa hajjin a kasa a cikin ayari to haji tana da sharuɗin sahiha tana da sharuɗin wajabci sharuɗin wajabcin ta guda hudu ne kamar yadda muka sani na farko shine hurriya wato mutum ya zama ba bawa bane bawa ba hajji a kansa sharadi na biyu shine balaga kamar yadda muka ce yaro ba hajji a kansa sharadi na uku shine hankali dole ya zama mai hankali ne watan ya mallaki yana cikin hankalinsa ba mahaukaci ba sharadi na hudu shine kudra istita'a ya zama zai iya zuwa kamar yadda muka ce istita'a an yi tafasil akan shi wasu na ganin cewa istita'a kamar yadda muka ce Imam Malik shine kawai zama kana da karfin da zaka iya koko kana da dukiyar da a wajen wasu malamai kenan baka da karfin ba zaka iya ba amma kana da dukiyar da zaka iya biya a yi maka to a wasu mazhabobi sun tafi akan cewa idan mutum yana da dukiyar da zai iya bayarwa a yi mashi aikin haji to shikenan sai ya bayar a yi masa in ya tsufa shi ba zai iya ba amma Imam Malik ya tafi akan cewa wannan ba zai yiwu ba ko da yake akwai hadisi a Bukhari da Muslim da riwayar Imam Malik din ma ko dan ma kana ce ba san hadisin ba da ma riwayar Imam Malik din hadisin ya zo shine hadisin Khas'aniya ko matar da ta zo sayyidina Rasulullah yana kan abin hawansa yana ya raddafa al-Fadl ibn al-Abbas hadisin sayyidina Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa ta zo tana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah babana ya tsufa ba zai iya aikin haji ba zan iya masa haji koko wani lafazi ya rasu bai yi aikin haji ba zan iya masa aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh zaki iya masa aikin haji to anan a malamai na mazhabin malikiya suka ce a ai ya tsufa ba zai iya aikin haji ba anan abinda ake nufi ita ce mashi min babu silatin rahimi ne kawai min babu birri bil walidaini ne amma ba yana nufin cewa in ta yi kaman wani sashi ne na biyayya ga iyaye amma ba yana nufin ta sauke mashi hajjin shi na musulunci saboda wa allaysa lil insani illa ma sa'a wasu kuma daga cikin malaman malikiyya suka ce eh mun jima a kaddara tayin to maksusun ne biya ita kadai ne aka ce da shi dan ba mu ji kuma wani bayan ta yazo ya ce shi ma yayi ma wani aikin haji ba dan haka dai suka tafi akan cewa ba wani ba zai iya ma wani aikin haji ba a ta dalilin ina ba ko ya bashi kudi ya masa koko a saboda wani dan uwansa ne wallahi alam sharadin sihansa shine musulunci aikin haji dan ya zama sahihi dole mutum ya zama musulmi cewa kudi ya zama na halal ne ko ba na halal ba da sauransu wannan duka ba sharadin sai ha bane idan mutum ya yi aikin haji da kudin haram hajin shi tayi amma ya saba ma Allah amma hajin shi ibadansa na cewa yayi aikin haji hajin sa tana nan sai dai abin da ya aikata sako ne ga Allah subhanahu wataala haka kuma kaman tambayan da aka yi ran nan mutumin da misali da hanyar bashi da sauransu zai karbi bashi ya je aikin haji wannan ba a kaddanta mashi bai zama wajibi a kansa ba amma in yayi ya sauke mashi hajjin farilla shi ma liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya sami iko ya sami dama daga cikin abin da zai iya hana dama shine idan ya zo misali akan hanya kana tsoron akwai wasu yan fashi a hanya kuma kai kadai ne dole sai ka hakura ko ko amma akwai wanda suke bin ka bashi idan ka bi hanyar za su kama ka shikenan sai ka fasa zuwa duk dai wani dalili wanda kake tsoro akan hanya shi ma zai iya zama dalilin da mutum zai iya fasa aikin haji kuma yana zama cikin waɗanda za a ce masu ba su sami iko ba wallahu a'lam wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamina wanda ya kafirce to Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga dukkan talikai anan wajen kaga an ce walillahi 'alan nasi hijjul baiti kaga ce wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamina Allah ya wadatu daga dukkan talikai dan kada wanda ya kafirce Allah ya ce wa fa inna allaha ghaniyyun 'anhu shi ya tunanin cewa inna allaha laysa ganiyan amman hajjashi ko da yanda an cewa man kafara fa inna allaha ganiyan anhu kila sai wani ya tunanin eh Allah ya wadatu daga wanda ya kafirce wanda bai zo amma Allah na buƙatuwa zuwa ga wanda ya zo shi saboda an ce walillahi alan nasi kaman bashi ne Allah na buƙatar shi wanda ya zo shi ya biya saboda haka Allah ya ce to in ma kafirce to da kai da ka kafirce da shi wanda ya kafirce da kai da ka zo duka Allah ya wadatu daga Allah baya buƙatuwa zuwa gare ka ko suka ce abin da ake nufi da man kafara a ce man kafara anan menene shi shin wanda ya kafirce yake zuwa aikin haji shine kafircewan koko a'a wa man kafara wanda bai yadda cewa aikin haji farilla bane duk da Allah ya ce walillahi 'alan nasi hijjul bayti yace a'a ba wani haji ba farilla bane to dai mafi yawan malamai sun tafi akan wannan fahimta na biyu in aka ce wa man kafara ana nufin wanda ya kafirce bai yadda cewa aikin haji farilla ne ba ko suka ce a'a ana nufin wanda ya kafirce yakin aikin haji watan kufrun ni'mati dan mun ga akwai kufur na aqida akwai kufur na ni'ima wanda ya kafirce yake aikin haji to ya kafirce ma ni'iman Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga aikin hajin shi ko yayi ko kar yayi wai suka ce a'a abinda asa aka ce wa man kafara wato zai mutun ya je wali yazu billahi sai imtihani ya kama shi kaga ana zaga ya kaba ana kallanta ana sallah wali yazu billahi ana kaza sai ya dauka wannan sha'irin ai bautan kaba ake yi kenan ko kaza sai wannan ya sa mashi waswasi ya sa mashi shakka a cikin zuciya to shine Allah ya ce in ka kafirce ba to ka sani da kai da ka'aban da duwatsan Hajarul Aswad din da makamu Ibrahim da dukan ku Allah ya wadata daga ku manufan kawai abin da ake so ai biyayyan ga Allah shikenan kawai Allah ya ce yi kaza sun banci wannan dutsen sun bance shi Allah ya ce kalli wannan ka kalle shi ko wazi arashi al-ra'ahu Muhammadu ko wa anzila ardan kana fiha wa zaba jal kawai na kalli wannan wurin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla Allah ya ce a kalla shikenan na zauna a wannan wajen saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a zauna a wannan wajen har fadawar rana haka shikenan kawai abinda ake nema daga gare ka a cikin ibada amma ba wai Ka'aban da ita da girman ta gaba dai bata kai musulmi gwara ɗaya matsayi a wajen Allah ba hurmanta da komai bata kai hurman musulmi ɗaya ba ita kanta Ka'aban to hurmanta ba ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Ka'aban ba ya koma Madina sai Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya ce wa man yakhruju min baytihi muhajiran min baytihi kawai shikenan gidan ya koma gidan ku ba bi hijira muhajiran ila Allah wa rasulihi ko thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah ai Allah ma kaman ya bar nan din tunda manzo Allah mutanen garin sun fitar da sayyidina Rasulullahi to Allah ma ya fita wato inaya da kular Allah subhanahu wa ta'ala daga mutanen shi ma ya fita ko shi yasa cikin hadisi daga zo man kana hijratu ila Allah ba fi sabilillah ba ila Allah wa rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum yana tambaya mutum zai iya shafa kuɗi da rana ko da safe a cikin wannan watan mafi kyau kar ya shafa musamman saboda ido yana da manafis da makogoro duk wajen da yake da manfazi da makogoro to a guji duk wani abu domin in ya shafa ya shiga ya zo makogoron shi ya kaki ya ga bakin kwallin nan ya karya masa azumi a ganin mafi yawan malamai wannan ya ce ya halatta a baiwa mutumin da yake aiki ake biyan sa albashi zakka kwarai da gaske wato yana nufin kawai mutum yana karkashinka a ofishinka ko a kamfaninka yana aiki kana biyan shi albashi ya cancanci zakka kwarai da gaske ko da ko albashin nashi ya kai 2400 ko ka dan kusa da kudin zakka kenan ko to amma dai tunda kila in shi bai yi dabaran ya tara ya fitar da zakkan ba har yanzu shi talaka ne saboda a watan yake kararwa in aka kara kwana ɗaya ba albashi ba sai fara neman bashi wannan yace ko da yaushe ina sallah sai yayi ta waswasi shin ya zai in yi gama sallah akwai addu'o'i da yawa da suke tafiyar da waswasi daga zuciyan bayawa irin wannan bayan Allah suna da su da daman gaske daga cikinsu idan yana da izinin al-musabbahatul ashr to daga cikin al-musabbahatul ashr yace idan mutum yana lazimi bayan ya istighfari in zai fara salati ne zai ce ba abin da zai ce sai ya fara salati kawai wato ya ce mutum ne da ya yi sahur bayan an gama sallar asuba sai ya kwanta bacci sai ya yi mafarki na ya jima'i to ya azumin sa yake idan ya yi inzali ba komai saboda rufi an ummatul khatu wan nisyan wa masukri wa alaiha ganin mafi yawan malamai wasu kuma suna ganin cewa zai rama dai amma dai wannan kauli ne marjuhi kawai ba komai akan sa saboda abu ne wanda bai yi da sha'awan kansa ba kuma ba a cikin watan ba jawo makansa yayi ba wannan ya ce malam don Allah a jawo hankalin mutane akan falalar dariƙa ko in sun ji wata magana su yi tambaya na insha Allah wannan abu ne da ake ciki ko da yaushe sai dai kila hadashin ne kwa da irin yaransa da yake bayani. To wanda ya manta surori biyu na ƙarshen wuciri kula a uzu.
To
Allahu Akbar. Irin wannan ne yake sa mutane a gane cewa lallai lallai ya wajaba kowa yana da haƙƙi a wuyan sai ya tashi ilmantar da al'umma. Kuma har yanzu muna bukata yanzu saboda Allah wannan bai nuna mana cewa muna bukatan mu bazama mu asasa makarantu mu shiga cikin garuruwa. Har a barika Abuja ne ake wannan tambaya inda ake ganin akwai ilimi ya bazu. Ga wani dan uwa bawan Allah ya dauka har yanzu cewa in za a yi sallah a wuturi sai an karanta Qur'anu. Kaga kaga yana nuna mana cewa wasan inda karatu yake a matsayin a wajajen da muke amma muna nan muna takardamin ina Allah yake mun bar abubuwan da za su gyara mu al'umma addinin su. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu cikin bada gudunmuwa cikin ilmantar da al'umma ilimin gaskiya a sama mutane kawaidi a koyar da su ba a dinga damu su da rigingimin nushin kasa ko daba kasa ba in za a tashi da abubuwan da ba za su haifar mu mutum kamar ko ba a duba a cikin sallansa. Allah ya gano da mu. So ai kuma kara da wannan so wannan ya ce mutumin da yake sallah ya manta bai karanta sura ba a raka'an da ake karanta sura zai yi sujada kafli. Wannan ya ce ya ji wani manzan wani mutum yana addu'a na cewa Allahumma inni as'aluka kulla khairin ma sa'alaka minhu 'abduka. To ya ja ma malayi yace shin wannan ma din ta yi daidai? A'a ba ta yi daidai ba. Yanda nassin yake Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka ko kulla khairin sa'alaka minhu. Amma in ka sa ma din sai da niyyar sa shi ba ma nafiya ba ce amma sai ta iskari ta maida abin kamar nafiya shi ba ta wanda ya tambaye ya san larabci ne yana nuna cewa wai in an ce ma sa'alaka minhu wai ina neman maka kowane alkhairi daga wajen ka wanda annabin ka bai tambaye ka ba haka ba larabcin ya koma alhali ko abin da ake cewa shine ina roƙon ka dukkan wani alkhairi da manzon ka ya tambaye ka. An ce akwai wanda zai tambaya ɗaya da baki so ina ganin za mu haƙura da waɗannan ragowar guda biyu ko bari mu yi da sauri tun da gaskiya sun fi haƙƙi a yi mana afuwa in ji nan manzon Allah. Wannan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi doguwar tafiya da ziyarar wani masallaci face harami. Ina son malam ya yi min ƙarin haske don zuwa Kaulaha ziyarar masallacin shehu. Ba zai yi wa tashi aje Kaulaha musamman don ziyarar masallacin shehu ba. Ba zai yi wa halarta ba a cikin addini amma za ka je ziyarar Kaulaha don ziyarar bayin Allah salihai da suke garin don ziyarar ƴaƴan shehu don sada zumunci da su don ziyarar shehu kansa duka wannan amma ba za ka je saboda zuruha. To kuma tunda an ce zuruha ba wanda zai hana amma masallaci ba wani masallaci a duniya da ya halarta a shari'ance a tashi a je ziyaransa musamman saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid watan ba a nikan gari a yi tafiya musamman sai zuwa masallaci uku kawai don ibada masjidi hadha almasjid alharami wa masjidi hadha wal masjid alaqsa wallahu a'lam. Wannan wata fatawa kenan da shari'a ta ci wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan kuma dole mutum ya rudukhi zuwa ga maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko da ya saba da sarransa amma ba zai hana ka tashi ka je ziyaran kamar yadda nace ƴaƴan shehu ka je ka ziyarci fada zumunci ka je haka neman albarka duka wannan abu ne mai kyau amma ziyaran masallaci musamman to la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Shin ya halatta mace ta ci a TV ko rediyo ta yi wa'azi idan ta rufe jikinta kusan ta ba al'aura ba ne kuma idan muryanta bai zama wanda zai fici ni al'umma ba. Me hukuncin wanda yake ya bi jam'in sallar la'asar a haji kuma sallar azahar yake wai don kwaɗayin jam'i? Wannan fatawa ce mai rauni mazhaba ce rarrauna ƙwarai da gaske kuma bai taba faruwa ba a tarihin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamaninsa ba taba haka ba, ba wanda ya taba zuwa yayin sallar azhar yana bin masu la'asar ko wata sallah yana bin masu wata sallah daban, ba a taba yi ba. Kawai kiyasi shi suka yi, kuma kiyasi fasidi, kiyasi ma aujujul fariq. An yi kiyasi da hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda yake sallah tare da Manzo Allah ya da insha Allah tabbata gare shi, yace to ya tashi kuma yaje ya yi ma mutanen anguwansu ko mutanen gidansu sallah. To wannan kuma sayyidina Mu'adh yana wannan ne saboda watan lokacin kila ma duk mutanen ba wanda ko Fatiha zai iya karantawa. Saboda haka farkon musulunci ne, in bai je ba zai ya za su yi sallah. Saboda haka sai a sallah ta Manzo Allah, sai kuma ta shi a bai can a sallah ta dasu. Kuma ka ga ma dai ba ma muqarana tsakanin wannan matsalar yin azhar a lokacin da targabin mai la'asar ba su da alaka da wannan hadisin da suka dogara da shi suke bin wancan. Saboda haka dai kawai bai da asali. Gafata malamin shekara ne yarinya take isa aure a musulunci. Allah ya kara lafiya. To idai ba zan iya cewa ba, sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ƴarsa a shekara 18 na Fatima, wasu ma sun ce a shekara 21 ko 22 an yi sabani. Shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya yi aure a ƙasa da haka. So wallahu a'lam, ba zan iya cewa ga shekara, ina jin addinin musulunci da yanke wasu shekaru da ya ce a kansu ne kawai za a isa aure ba, wallahu a'lam. Na'am. Ba haka bane, wannan watan matsala ce ta maslaha. Hajji na wajibi shi ne guda ɗaya, amma kuma yana da kyau mutum ya tayi, ya tayi. Saboda a sahabbai akwai wanda suka yi hajji 10, Shehu radiyallahu anhu yana cewa a tayi tuka 9 thumma 10 ko wa inna ni a tayi tuka hajjin ko a tayi tuka hazi ko. Saboda haka ana so a yi hajji duk yawan da mutum zai iya yi. Sheyina Maulana Sharif radiyallahu anhu an ce, ya ce wata rana a shekara ta 1959 shehu ya neme shi a wurin aikin haji, bai gan shi bai, aiko masa cewa daga wannan shekaran kar ya ƙara fasa zuwa aikin haji har ya koma ga Allah, duk shekara ya je aikin haji. To kaga wannan umurni ne daga shekinsa, dole ya yi imtisali da shi. To abu ne mai kyau mutum ya yawaita zuwa aikin haji, amma don maslahan al'umma, ba ya da alaka kai tsaye da addini, illama maslaha ne na al'umma ana son. Saboda kila an ba ku slot din da in waɗanda suka taɓa zuwa suka ce za su koma, to kila zai hana wanda ba su taɓa zuwa ba samun daman zuwa. Saboda maslaha sai a ce to shikenan mura'atul masalih ake kiran abin a fiqh, sai a ce to shikenan a bar wanda ba su taɓa zuwa ba su zama su suka je. To wannan maslaha ne, amma bai da alaka kai tsaye. Ba wanda zai tilasta ma wanda ya taɓa zuwa ya ce dole ka zauna ba za ka je ba. In yana da hanyar da zai je, ba laifi wa fi dalika falyatanafasil mutanafisuna, ba laifi ya gafa ya dage shi ma sai ya je, ba laifi ya yi ba. Amma inda ya yi isari, to kila isari shi ne ka fifita waninka a kan son naka san rai ɗin, to kila da zai fi dacewa. Wallahu alam, sallu ala nabiyil karim. صلاة تفتح لنا بها باب الرضا وتيسير وتفك لنا باب الشر والتعسير وتكون بها وليا ونسيرا أنت ولينا مولانا فينا وسبحانه وسلم الحمد لله رب العالمين.